يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. Cibiyar yaɗa addinin Musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai namba A16 Law Shopping Complex Laura da randa ba wannan wunci kasuwar wunci Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 wanda ke ɗauke da karatun littafin nan na Rijalun wa Nisa'un Hawla Rasul sallallahu alaihi wa sallam tun da kan darasi na 1 har zuwa kan darasi na 26 wanda a ciki za a samu tarihin sahabbai kamar haka sayyidina abubakar radiyallahu an sayyidina umar radiyallahu an sayyidina usman radiyallahu an da sayyidina ali radiyallahu anhum ajma'i mai gabatar da karatun wannan littafi shine malam isa ali ibrahim fantani limamin jami'ar atbu da ke garin bauchi kamun mu haɗa ku da malamin za mu dan kawo muku waɗansu ayoyi kwaya biyu wanda ke magana akan falalan sahabban مالاً بسم الله
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
مالاً بسم الله
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار للي قوديها كتبتك الله هنا قودي مسا muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi sannan ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa kada ku mutu face kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halitta ku daga rai kwaya daya ya halitta waran iyalinta daga gare ta ku ji tsoron Allah wanda da shi kuke roƙon juna ku sadar da zumunci ku sani Allah yana kiyaye bisa ga abin da kuke aikatawa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana mai kyau zai gyara muku ayyukanku ya gafarta muku zulubanku lalle ne duk wanda yawa Allah da mannan safa'a ya samu rabo wanda yake mai girma baya da haka mafi gaskiyar labari shine littafin Allah mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi mafin sharrin al'amari shine fararren abu, dukkan fararren abu bid'a ne, kuma kowace bid'a a cikin wuta take. A takaice wannan shine cikin harshen Larabci da kuma Hausa, kamar yadda kowane dalibi daga cikinmu ya sani cewa fassara ne na khutbatul haja da kuma lafazinta a cikin harshen Larabci. Wannan lafazin iya da matukar muhimmanci wajen fara karatu ga dukkan wanda ke kokarin koyi da sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Saboda annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kusan duk inda zai fara magana yakan fara gabatar da wa'azi da aiki da khutbatul haja. Dan adam yana iya gane darajarsa idan ya yi dubi zuwa ga sahihu Muslim. Wani mutum ya ji fitowar annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana aibata, ya ji ana aibata shi, sai ya ce ba zan aibata mutum da hankalina ba, zan je wajen san saurari abin da Allah ya aiko shi da shi din. Idan na ji ya gamsar da ni na karba, idan bai gamsar da ni ban bar masa kayansa. Ya zo gaba ga annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Take annabin Allah kafin ya fara wa'azi sai fara inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, bai kammala karanta ta ba, fa aslama ar-rajulu makanahu. A wannan wurin da ikon Allah mutum ya karbi musulunci daga wannan lafazi kafin a shiga cikin wa'azi. To wannan shi yasa dan koyi da shi ake kokarin fara karantawa a duk wa'azin da za a yi. Yau muna cikin watan Zulhijja shekara ta 1424, kuma cikin kwanaki masu falala, kwana 10 na farkon Zulhijja, kwanakin da suke da daraja a wurin ahlus sunna da kuma dukkan ma musulmai, saboda hadisi da Imam al-Bukhari rahimahullah ya kawo na ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah khairun min hadhihi al-ayyam, قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله, قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولنن kwanaki masu daraja ne, yana da kyau mu yi kokarin aiki da su mu bauta wa Allah kusan fiye da kowane wuni. Yau muna nawa ga wata, na'am, so wata riwaya ta ce hudu, wata ta ce biyar, so hudu ko biyar, wallahu alam. Ina mai godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Gwallaga. Kuma kafin fara karatu zan yi magana kan wasu abubuwa guda uku a takaice. Na farko, fara godiya zuwa ga iyayenmu kuma malamanmu wanda suka ga dacewan a umurce mu da mu yi karatu a wannan wuri din. Bil hakika, in ba mutumin da ya ma kyakkyawan zato ba da kuma ƙauna na alkhairi da yawantaka na musulunci, yana da wahala mutum ya baka dama cewa zo waje na ka karantar. Wannan bai faruwa sai a lokacin da aka samu aminta da kuma yawantaka ta musulunci. Jama'ar da suka yi kokari wajen tabbatar da wannan, muna roƙon Allah, Allah ya sa wannan ya kai su aljannar Allah. Kuma waɗanda suke iyayenmu zuwa ga mataki na biyu, kamar fadilatu Sheikh Ibrahim Idris al-Imam al-Khatib, to fadilatu Sheikh Daud da fadilatu Sheikh Yusuf Suleiman hafidhahumullah jami'an, gaba na biyu iya da matukar muhimmanci, sani cewa suna da daraja mai girma a wurinmu. Kula da wannan dukkan abun da aka ga mun yi na kuskure, to wajibi ne a gyara mana, saboda ala ayyi halin ba a samun ƴan uwantaka tsakanin al'ummar musulmai sai lokacin da aka waye gari ake yi wa juna nasiha, ake gyara wa juna kuskure. Lokacin da musulmai ke yi wa juna gyaran kurakuran su kai tsaye gaba da gaba, da ikon Allah aka samu al'umma mai albarka. A lokacin da aka rasa ƴan uwantaka ne wa juna nasiha da gyara wa juna kurakure, to bil hakika wannan zai kai al'umma zuwa ga halaka mai muni. Bil hakika, kusan yadda da kuma aminta da kuma mutunci da waɗannan bayin Allah ke da shi gaba gare ni, shi yasa har ga Allah na ga inkarin ma amincewa da karatun ba zan iya yin sa ba. Ba zan iya inkari ba, don duk lokacin da mutum mai daraja ya saka baki cikin wani al'amari, to kana mutunta al'amarin ɗaya kenan. Na biyu kuma, darajarsa na sa ka amince, saboda kana ga idan kai kuskure zai yi me, zai gyara maka, in ma kuskure na ɓangaren shekaru, in ma kuskure na lafazin baki, in ma kuskure na karatu. Idan kana da wannan garanti ga ɗan adam, to kana iya amincewa da duk abin da yake ka yi shi. Na uku, bil hakika, ina da kyakkyawan fahimta musamman a zahiri abinda idona ya gani na alkhairi da mutanen da ke wannan masallaci. Dan adam yana shirya da abinda idonsa ya gani ne, abinda bai gani ba sai ya bar wa Allah. a duk inda na tsaya nakan kira alkhairi da bayin Allah da ke wannan masallaci tun ma ban san kowa a cikin su ba. Me dalili? Saboda kullun abin da idon ka ya gani kake hukunci da shi, ni kuma ido na yaga alkhairi, hadha huwa ma nashar wala nuzki ala llahi ahada, abin da idon mu ya gani na alkhairi to haka muke fatan alkhairi. Muna roƙon Allah ya sa alkhairin da muke tsammani a samu fiye da wannan. Baya da haka, ba wai na kai matsayin cewa dole sai na zo na karantar a nan ba ne, ba kuma rashin malamai a nan ne ya sa zan zo in karantar ba kamar yadda aka umarce ni da yin haka. A'a, kawai manufa ce ta ƙoƙarin amfanar da al'umma gabaki ɗaya. Akwai malamai a wannan masallaci da yawan gaske Allah ya saka musu da alkhairi, masu ƙoƙarin karantarwa, ba gazawarsu na karantarwa ne ya sa ni zan karantar ba, ko kaɗan ba haka ba ne. Sai dai kawai ‘yan uwantaka na musulunci da kuma ƙoƙarin taimakekeniya wajen isar da saƙon addinin Allah. Wannan kawai shi ne manufa. In ba haka ba, da sai in ce idan mutum ya zo ya sallah kawai a masallacin nan ya fita, yana iya fahimtar cewa kusan duk jama'ar da ke zuwa nan wurin a zahiri malamai ne. Kawai ya yi sallah da ku ya fita. Muna roƙon Allah, Allah ya ba mu ikon yin kowane aiki don shi. Allah kuma ya ba mu ikon dacewa da sunnar manzon Allah, tsira da amincin Allah tabbata gare shi. A yau karatu na farko da ikon Allah, bisa ga yadda aka samu munakasha tsakanin ‘yan uwa, littafin da ake da niyyan farawa shi ne littafi mai suna Allah tabbata gare shi. Mazan nan su ne sahabbai maza, irin su Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu radiyallahu anhu. Wannan baban Allah mai littafin ya kawo sahabbai maza ɗaiɗai mutum 75, yana karantar da mu tarihinsu, ilimin da suka nema, imaninsu, taimakon addinin Allah da dukiya, jihadinsu, da yadda suka bar duniya, da kuma irin kuntin rayuwa da suka shiga suka tabbata a kayan addinin Allah. Banda nan kuma, saboda darussa ga ‘yan uwa mata da kuma iyaye mata, sai kawo tarihin mata sahabbai guda 25, wanda dukkaninsu kowace ɗaya akwai darasi mai fa’ida ga iyayenmu mata. Idan ka da maza 75, mata 25 ya zama nawa? Ya zama 100. Don haka akwai tarihin sahabbai maza da mata mutum 100 a cikin wannan littafi da ikon Allah. Dukkan al’ummar da ba ta karanta tarihin sahabbai takan shiga uku a wurin Allah. Menene dalili? Saboda ɗan adam idan bai karanta tarihin sahabbai sai ya gamsar da kansa cewa shi na kirki ne, alhali wataƙila aikin nasa bai kai na kirkin ba. Idan mutum ya tashi a cikin irin zamani namu na yanzu, wanda bin Allah ya yi karanci, sai mutum ya riƙa tunanin ai shi ne ƙoƙari ne in ya kwatanta kansa da wasu irin jama'a. Amma na lokacin da ka karanta tarihin sahabbai, ka gane skelin da Allah zai auna aikinsu da shi a filin kiyama. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Sai dan adam ya gane cewa ashe babu abun da yake. In a bangaren dukiya kake, sai ga ba kai wa addinin Allah komai ba. In a bangaren neman ilimi ne, sai ka fahimci cewa babu abun da ka sani a cikin ilimin. In a bangaren kokarin tsayawa akan aiki da ilimi ne, sai mutum ya gane babu abun da yake. Auna kanka da irin nasu ayyukansu da kwaikwayonsu, shi yake taimaka mutum da ikon Allah a rayuwa ya rabauta. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami kiramun. Ku yi kwaikwayo zuwa gare su, idan ma ba za ku zama irinsu daidai wa daida ba, saboda kwaikwayon mai daraja, daraja ce. Allah ya bayyana mana ƙarara a Ƙur'anin Allah, ba za mu shiga cikin aljannarsa ba har sai mun kwaikwayi irin ayyukan bayin Allah nan. Sai kai yadda ta soke su wajen taimakon addinin Allah ta soke mu. In ba mu karanta tarihinsu mun san kai yadda ta soke su ba, ai ba za ma mu iya sanin cewa shin mun hau kan hanyarsu ko ba mu hau ba. Da wannan Ƙur'anin Allah ke cewa am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كنا زكن ذاك شجع الجنة الله نه بايلا باي أنتي دفنني دبلائي يا زو ممكن أون سكر جايكو الله يتي دنيا دا أي نكين تلوتي سنشا تيسو أي جرج ذاتو هرشي كاين سمن دنسيرا عليه السلام. Yake cewa me yaushe nasara Allah za ta zo ne? Allah yake nasara na nan dab da ikon Allah zuwa gare su. Sai mun karanta tarihinsu muke iya sanin al'amarin da ya faru gare su a rayuwa, na kuncin rayuwa da suka shiga, na sadaukar da kayi zuwa ga taimakon addinin Allah sau da kafa. Kula da wannan, sai zama al'ummar da ke son rabauta iya da muhimmanci ka riga karanta tarihin mazan kwarai wadanda malamai ke musu tarike da cewa uzul ghaba wato zakunan kurmi sune sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in idan kana ji ana cewa zakin kurmi yadda yake da tashin hankali da wani abu mai kama da haka to haka sahabbai suke idan an taba addinin Allah gaba gare su in ka nemi zaman lafiya jama'a ne suka fi kowa zaman lafiya a duniya in an taba addinin Allah jama'a ne da suke iya sadaukar da rayuwar su da komai da komai a duniya don me don addinin Allah ya tabbata sun amince da cewa mutuwa da daukaka ta fi alkhairi da rayuwar cikin kaskanci wannan shine irin manhajin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in gabanin shiga zuwa ga tarihin su akwai bukata mu san wani hadisi kwaya daya wanda malaman sunna na ba wannan hadisi muhimmanci wajen karanta tarihin sahabbai maza da mata dalilin muhimmancin wannan hadisi shine cewa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi da tashi barin duniya da iya cikin su idan sun yi kuskure sai ya ce kaza ku gyara sai su gyara idan sun yi na kwarai Allah ya turo aya Allah ya yabe su idan wani ya kuskure a turo aya a gyara masa idan sun yi tambaya idan babu amsa tare da shi Allah ya turo mar amsa kai tsaye a cikin Qur'anin Allah ana amsa musu tambayoyin da ya dame su yas'alunaka anil akilla yas'alunaka anil mahir yas'alunaka madha yunfiqun yas'alunaka anis sa'a duka yas'alunaka tambaya suke a lokacin babu amsa bayan lokaci kana saboda gatan su sai Allah ya turo amsa kai tsaye kula da wannan malamai suka ce da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi tashi barin duniya yayi wata wasiya gare su na cewa su tabbata akan wannan wasiya idan sun tabbata wanda suka zo bayan su ana bukata su koyi da wannan wasiya wanda jama'a ne suka zo bayan su mu kenan idan mun karanta wannan hadisi mun fahimci ma'anarsa zai taimaka mana kai tsaye mu karanta rijalun wa nisa'un haula ar-rasul sai mu riga karanta wannan tarihin nasu mu ga wannan wasiyar da aka yi aka ce su rike ta sun rike ta ko ba su rike ba dai kenan na biyu da suka rike yaya suka tabbata a kayanta na uku shin mu akan wannan wasiyar muke in ba mu kai yaya za mu yi mu yi kokari don hawa kan wannan wasiya da aka musu suka tabbata a kai idan ko muna kai wace irin hanya za mu bi don tabbata akan wannan wasiya da aka musu wannan hadisi kwaya ɗaya ne wanda yake sanannen hadisi ne ga dukkan ɗalibin ilimi ya san shi amma na sai dai wani lokaci mukan karanta hadisin hankalin mu koyi tafi wani wuri darasin da ke cikin hadisi a zahiri sai ya buya gaba gare mu fahimta wannan hadisi kusan shine shimfiɗin karatun littafin rijalun wa nisa'un haula ar-rasul sallallahu alaihi wasallam har ga Allah idan zamu iya karanta wannan hadisi a rana ɗaya mu fahimce shi karatu na gaba mu shiga cikin rijalun wa nisa'un haula ar-rasul da ikon Allah zamu rabauta idan ko mun kammala fadan sa a talkhisi a takaitan takaitawa kai tsaye muna iya shiga cikin wannan littafi mai albarka don wannan hadisi shine mizanin gane shin muna koyi da su ko ba mu yi shin abin da aka ce su hau sun hau kai ko ba su hau ba don a yanzu kana iya samun dan adam da bai san wane ne wannan sahabbai ba ya huto kai tsaye ya rika zagin su mutum yana iya hutowa kai tsaye ya zagi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bin hakika ga duk wanda ya wannan akwai abun tausayi tare da shi ne dalili saboda jama'ar da mun san imaninmu bai zo ko kusa da nasu ba amma na kana iya bude baki ka aibata su Allah ya taimake mu wannan hadisi asalin sa Imam Abu Dawud Allah ya masa rahama ya kawo shi banda haka Imam Tirmidhi rahimahullah ta cikin sunan nasa hadisin ya zo a cikin littafin silsilatul ahadith as-sahiha hadisi na 937 ya zo a cikin littafin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil hadisi na 2455 hadisi ne na ainihin Abu Najih Irbab bin Sariya radiyallahu anhu da yace wa adana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan baligha wajilat minha alqulub wa zarafat minha alayun fa qulna ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi'in fa awsina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i was-ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyyun فإنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة wata riwaya anan ta tsaya wata ta kara da cewa kullu bid'atin dalalah. Wannan hadisi na Irbab bin Sariya radiyallahu anhu wanda ya ruwaito iya daya daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Malamai sun yi kai kawo cewa na nawa ya musulunta, wasu suka ce shine sahabi na shida da ya musulunta, wasu suka ce na bakwai. Dukkan sahabanin da aka yi bai wuce sahabi na goma ba wajen karɓar musulunci. Yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan baligha, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya mana wa'azi mai kaiwa makura, ya mana wa'azi mai kama hankali. Wajilat min halqulub, zukata sun girgiza a wannan wa'azi. Girgizan da zukata suka yi, zukatan wa suka girgiza? Zukatan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in, zukatan su ne suka girgiza. Girgizan zuciya, Qur'anin Allah ya bayyana mana cewa alama ce ta imani. Farkon suratul anfal Allah yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yace ulaika humul mu'minuna haqqan. Abun sani kadai mu'minai wadanda suke bayin Allah na kware, idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum, zukatan su na girgiza. Ashe sahabban nan mu'minai ne. Baya da haka Allah yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, idan an karanta musu ayoyin Allah zadatkum imanan, yana ƙara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bisa ga ubangiji suke tawakkali. Wanda suke tsaye da sallah, suke bada zakka, kuma da abinda Allah dina yakimuna salata wa mimma razaqnakum yunfiqun, daga abinda muka ba suke ciyarwa. Sai Allah yace ulaika humul mu'minuna haqqa, wannan sune mu'minai na gaskiya. Banda wannan cikin suratul hajj Allah yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimi as-salah wa mimma razaqnahum yunfiquna. Haka Allah ya ta bayyana su. Wajen girgizan zuciya, annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, yana sifatuwa da wannan siffa kamar da sahabbai ke yi idan ana karanta ayoyin Qur'ani ko idan yana karantawa. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina fa sami'na bi sadrihi azizan ka azizil mirjani min al-buka. Annabin Allah yake mana sallah yana karanta Qur'ani, muna jin kirjin sa yana kugi yadda kasance kunya ke kugi idan ana dumama ruwa a cike ko ana tafasa ruwa. Wannan shine yadda kirjin sa ke yi. Ashe shi ma yana sifatuwa da irin abin da suke sifatuwa. Wannan hadisi ya zo cikin musannab na Ibn Abi Shaybah rahimahullah. Banda wannan sai suka ce wa zarafat min al-uyun, kuma idan mu sun zubar da hawaye. Lokacin da yake mana wannan wa'azi, idanunmu na zubar da hawaye. Zubar da hawaye ma alama ce ta me? Ta imani. Haka Qur'anin Allah ya bayyana. Mu koma karshen suratul Isra'i, Allah yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla 'alayhim yakhruna lil adkani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafula wa yakhruna lil adkani yabkuna wa yazidhum khushu'a. Anan sai Allah ya kara bayyana bayin sa na kware sune jama'ar da idan an ambaci Allah sukan zubar da hawaye, wannan kuma yakan kara musu tsoron Allah. Sai kuma suka ce me wa zarafa min al-uyun, idanun su ya zubar da wannan hawaye. Me ke bayyana mana? Su ma ashe sun sake koyi da wannan siffa ta bayin Allah na kware cikin Qur'anin Allah, yadda kuwa suka sifata gaba ga annabin Allah. Kuma shi kansa ya kasance idan ana karanta mar Qur'ani din yakan yi me? Annabin Allah yakan yi kuka. Hadisi ya zo a cikin sahihul Bukhari. Haka ya zo a cikin konan wurin rijal wa nisa hawla ar-rasul, cewa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace manzon Allah ya kira ni yace ikra alayya al-Qur'an, karanta min Qur'ani. Yace fa kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil, ta yaya za a yi na karanta ma Qur'anin Allah bayan kai Allah ya saukar da Qur'anin? Sai yace uridu an asma'a min ghairi, ina so in ji Qur'ani a bakin wani mutum ne ba ni ba. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace fa bada'at al-qira'ata hatta wasaltu ila qawlihi ta'ala فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يتي انا دغ ايدو انا كلم من الله سين غينا زبر ده هوايه ينا تيوا حسبك يا ابن مسعود. انا من الله انا كرنت امر قراني yakan yi kuka shi da kayansa. Na haka sahabban nan suka ce, me idanunmu ya zubar da hawaye? Ashe anan ma mun kara gane wata siffarsu na cewa suna zubar da hawaye in ana karanta Qur'anin Allah. Kamar yadda za mu shiga cikin tarihinsu, mu kara gani karkashin kowace shakhsiyya ta sahabi kwaya ɗaya radiyallahu anhu. Fakulna ya Rasulallah, muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka annaha mau'izatu muwaddi'in, wannan kaman kana wa'azi ne na bankwana, kai ka ce zaka bar duniya wannan wa'azin da kake yi, idan da gaske ne zaka bar duniya fa ausina, muna bukatan ka mana wasiyya. Ma'anan wasiyya shine a baka wani al'amarin da idan ka rike shi da ikon Allah har abada ba za ka halaka ba. Muna iya gane muhimmancin wannan kalma da kuma darajarta idan muka duba Qur'anin Allah yadda Allah yake aiki da ita. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun, sai wa wasa biha. Haka cikin Isra'i yace yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unthayain, ko kuma wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. A dukkan kalmomi guda ukun nan Allah ya aiki da kalman wasiyya ko kuma kalimatun mushtaqqa min al-ish min al-wasaya. Imma idan makai sai Allah ya kira wasiyya ko kuma kalmar da aka yi ishtiqaqinta daga cikin kalmar wasiyya din. Wasiyya ta Ibrahim alayhi salam, wasiyya akan gado, sannan wasiyya da kalmar ainihin da jin tsoron Allah. Ma'anan wasiyya shine a baka wani al'amarin da idan ka rike shi da ikon Allah har ka bar duniya ba za ka halaka ba. A shi kenan kowane dan adam a duniya iya bukatan wannan, ya samu makamin kare dangi da zai iya tura wa shedan a koda wani lokaci idan ya kawo masa ziyara dan bata masa imaninsa. Suka ce fa ausina kama na wasiyya. Kalmarsa ta farko da ya fara sai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla, ina muku wasiyya da jin tsoron Allah mai girma da daukaka. Menene ma'anan kalmar at-taqwa? Kalmar at-taqwa asalinta kalma ce da aka kira daga jin kalmar wiqaya. Kalman wiqaya kuma ma'ananta shine lughatan an taj'al hijaban bainaka wa baina ma takhaf yamna'uka min sharrihi aw min 'uqubatihi, shine kai kokarin sanya wani irin katangan karfe tsakaninka da abun da kake jin tsoro wanda zai iya kare ka daga sharrin wannan abu. Amma na a wajen malaman istilahi ma'anan kalman at-taqwa shine ta'atullah fi amrihi, bin Allah fi amrihi wa nahyihi, bin Allah cikin umurni da hani. Wasu kuma suke ta'atun lahi wa rasulihi fi amrihi wa nahyihi, zai iya daukan fi amrihi dalilin Allah da annabin Allah abu ɗaya ne. A wajen malaman larabci idan kalma ta zama abu biyu ba su rabuwa, dole sai sun haɗu suke aiki da juna, ɗayan yana isar da saƙon ɗaya ko kuma ɗayan yana aikan ɗaya, bi ma'ana hadafin ɗaya ne yana halarta aiki da damiri kwaya ɗaya. Kamar yadda Allah yake cewa ma yahalifuna billahi lakum liyurdukum, sai ce wallahu wa rasuluhu, kaga biyu ne, sai ce ahaqqu ayyurduhu, bai ce ayyurduhuma ba. Me dalili? Saboda saƙon Allah da saƙon manzon Allah al'amari kwaya ɗaya ne, don haka damiri ɗaya ake aiki da shi akan Allah da manzon, san an yi wannan ya wadata. Saboda ma'anansa kawai a istilahi shine kokarin bin dokar Allah da dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay'in, abun nan yayi dadi ne ko bai yi dadi ba. Kalmar da kawai yace shine usikumullah bi taqwallah, usikum bi taqwallah, ina muku wasiyya da jin tsoron Allah. Wannan kalma kalma ce karama, amma na abun da take kunsa shine a duniya babu abun da mutum zai nema idan ya ji tsoron Allah, Allah ba zai ba shi ba. Duk abun da kake nema a duniyance ko a lahirance idan ka ji tsoron Allah, Allah zai baka shi. Na farko mabi sauki ka ce me? Ka ce dukiya. Allah yake wa man yattaqillaha yaj'allahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wanda yaji tsoron Allah, Allah zai bashi mafita a rayuwarsa, zai azurta shi ta inda bai zato. Na biyu ka ce mai ilimi? Fattaqullaha wa yuallimukumullah, ku ji tsoron Allah, Allah din zai ilmantar da ku. Na uku ka ce kurakuran da kai Allah ya kankare maka, aikin lada da kai Allah ya baka ladan. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, duk wanda yaji tsoron Allah, Allah zai kankare masa zunubansa ya girmama masa ladansa. Bai wuce ka ce kana so Allah ya zama tare da kai ba, ko me kake ciki Allah ya taimake ka. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, Allah iya tare da masu takawa wanda suke ihsani a cikin duk abin da suke aikatawa. Dukkan duniya da kake nema idan ka ji tsoron Allah, Allah zai baka. Kula da wannan, sai yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla, ina muku wasiya da jin tsoron Allah da daukaka, mai da girma da daukaka. Saboda duk abin da dan adam ke nema a duniyance ko a lahirance, idan ya ji tsoron Allah, Allah din zai bashi. Duniyar gabaki ɗayan ta, in ka kammala, ina kake so ka tafi? Kana so ka tafi aljanna, sai ka je ina? Sai ka je filin kiyama. Ka hau kan sirati ka wuce. Siratin nan annabin Allah ya bayyana cikin hadisi na Imam al-Bukhari rahimahullah, cewa sirarancinsa bai wuce gare ba, kaifinsa kaman bakin takwabi yake, kowane ɗan adam sai ya hau kayinsa. Musifa ne a ce za ka hau kan wannan, ka wuce, kafansa wuta ne, duk wanda ya fada ya halaka. Hatta a wannan filin kiyama ɗin, wanda ke jin tsoron Allah, Allah yana margaɗa dogo. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya. Babu ɗaya a cikin ku a duniya sai ya hau kan wannan haya din. Kana ala rabbika hatiman maqdiya, alqawli ne na Ubangiji wanda za a hukunta shi ba makawa, al'amari ne mai hukuntuwa. Sai Allah ya ce thumma nunajji alladhina taqaw, sai mu tsiratar da wanda suka ji tsoron Allah. Sai yace ne wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya. Karkashin wannan aya ana muke koyon wani ladabi na ilimi kamar nan matsa gaba. Annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa akwai jama'ar da za su je filin kiyama su haye siradi wuta bata kona su ba. Aisha radiyallahu anha sai ta ce masa, a'a annabin Allah, mutum ya je ya wuce har ya shiga aljanna wuta bata shafe shi ba? Sai ce eh. Sai ta ce a'a. Me dogaranta? Sai ai Allah cewa wa in minkum illa wariduha, babu ɗaya a cikin ku face sai ya hau kanta. Kuma Allah yake kana ala rabbika hatiman maqdiya, tace wannan ai hujja ne, babu ɗaya da Allah ya tauge a duniya kowa sai ya hau. Sai yace mata, to mu matsa gaban ayar. Sai ce Allah ce waye thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya, ai muna tseratar da wanda suka ji tsoron mu, azzaluman ne Allah ke gurfanar da su a cikin wuta. Amma nan da ji taqawa fa, sai Allah ya tseratar da shi. To zaka sai ta sallamar masa. Wannan ke nuna halasti na munakasha tsakanin malami da dalibi. Babu malami a duniya da ya kai annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Amma duk da wannan, ana iya tuntararsa da matsa ta ilimi in ba a kan wahayi yake magana ba. Sai ga sahabbai sun yi faɗi magana, sai ce wai annabi, wahayi ne ko tunaninka ne? In yace wahayi ne, sai su ce sami'ina wa ata'na. In yace tunaninsa ne, sai su ce muna da shawari a kai. Wa shawirhum fil amri, don haka yana shawari gare su. To da haka, hatta haya siratin abin da ke sawwake shi shine jin tsoron Allah. Idan mutum ya haya, ina yake bukata ya shiga aljanna? Sai Allah yace tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqina. Wancan gida na lahira muna gadar da shi ga wanda ba su bukatan daukaka a bayan kasa, ba su nishin barna cikin al'umma. Sai yace me karshe mai kyau yana ga masu takawa. Wannan shine abin da ya fara. Dan adam idan ya wuce aljanna, ina yake so? Firdausi. Da Allah ya kira bayinsa masu takawa, sai yace ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Wannan sune magada da za su gaji aljannar firdausi in sun shiga ciki, ba shi da har abada. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace abin da ake nufi da magada shine kowane mutum iya da gida a wuta, iya da shi a aljanna. Idan mutum ya shiga aljanna ya huta, gidansa na wuta wani zai shiga. Idan ya shiga gidan wuta, gidansa na aljanna, za a raba wa ƴan aljanna gidajensu a aljanna. Wanda yake kowa talauci a aljanna, hadisi ya zo a cikin littafi na Imam al-Bukhari al-Jami' as-Sahih al-Musnad min hadisi Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari. Yana cewa wanda yake kowa talauci a aljanna, Allah zai danka bar kaman duniya goma ne. Wannan shine ɗan talakawa, tasklas talakawan aljanna, wanda suke cikin halin kakani kayi, wanda sun fi kowa kunci. Amma na duniya Allah yana ba su kwatankwacin ta nawa? Goma. Kaga ashe su ma manyan mutane. To idan aka gama bada aljanna, wanda yake iya da gida aljanna bai shigo aljanna ba, ya tafi wuta, gidansa na aljanna za a gada. Wanda suke gada su ne ƴan aljanna, sai a ce to ga gidajen wasu ƴan aljanna, ba su zo aljanna ba, sun yi wuta, sai ku gaje, sai su yi rabon gado. Ya ce shine ma'anan ulaika humul warithuna. Mai takawa bayan gad, bayan gidansa na aljanna, har gado yake ci a aljanna. Don haka annabin Allah ya ce musu usikum bi taqwallahi azza wa jalla, ina muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da daukaka. Kaga kenan, jin tsoron Allah a duniya ba abin da ba zai baka ba, a lahira babu abin da ba zai ba mutum ba. Sai ya ce wasan'i da sauraro, kuma ina muku umarni da sauraro. sauraro shine duk abin da za a gaya maka na qala Allah qala rasulullah ka saurare shi amma na idan ka je shi me sai aka ce wa ta'a ka bi wajen ta'a sai a bi me sai a bi abin da ya dace da qala Allah qala rasulullah abin da ya saba wa haka sai a bashi wasan idin nan yasa Allah yace wa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab kai bushara zuwa ga bayina wadanda suke jin magana sai su bi mai kyau mai kyau shine abin da ya dace da qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai jama'a da suke shiga wuta amma na me kai su zuwa ga wutan shine wannan sauraron ne ba su yi in za a yi wa'adi ba za su ji ba idan za a ce qala Allah ba za su ji ba qala rasulullah ba za su ji ba wannan ya kai su wuta da aka dambe su ne suka ce law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir aida muna sauraron wa'azin da muke ake yi da mun hankalta akai dan ba mu shigo cikin wutar sa'ir ba kula da ashe rashin jin wa'azi yana kai mutum wuta annabin Allah sai yace wasami wa ta'a to ku kuji saboda kada rashin ji ya kai ku wuta wa ta'a kuma ku yi ta'a ta'a ana yin ta'a zuwa ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam kai tsaye cikin abun da yayi dadi da wanda bai dadi ba ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila kuwa Allah ta'a kuwa manzon Allah ta'a sai aka ce ne wa ulil amri da shugabanni shugabanni ko ya zama mahaifinka ko ya zama babbanka ko ya zama malaminka ko ya zama chairman dinka ko councilanka ko gwamnanka ko shugabanka sanka anan wurin da'at su ta ta'allaka ne da da'at zuwa ga Allah da manzon Allah in sun yi wa Allah da manzonsa da'a sai a musu ba an su saba wannan fa sai a bari yin da'a shi yasa kalmar da'a da aka ce ati'u sai aka ce Allah sai aka sake aiki da ati'u wa fa'iluhu damirun mustaqil taqdiruhu antum ati'u ku kuyi wa Allah kuyi manzon Allah sai ko ba a ce wa ati'u ulil amri ba ati'u Allah wa ati'u ar-rasul sai aka ce wa ulil amri limadha لأن طاعة أولي الأمر متابعة لطاعة الله ورسوله دنيا طاعة زواج كوانا شوغبا ياتألك لدين صغى الله دمان زوان الله با متمن دا دنيا كيدا درجة ديكي اوا حتى اوا مسلم كي ياتينا كوانا متمن أتكين جماعة دا علاق الجنيكي هلا كرشي أما نامو كوما زواج تارين سعر بن أبي وقاص رضي الله عنه ما هيك يسا ديكا بيا دين مسلم كي ينادين من زوان الله صلى الله عليه وسلم تيباتي sai fara malwalakanci sai ya bar addinin yake sai dace bazan sake cin abinci ba bazan sake shan abin sha ba har sai yunwa da wahala ya kashe ni ana yawo da kai a duniya cewa ga wanda uwarsa ta mutu a kansa saboda bakin cikin ya shiga addinin Muhammadu ya bin Muhammadu mutum ne mai tausayi ta san wannan shine makamin da za ta iya aiki da nasara a kayansa maimakon yace na bar addinin yace na amince da ke sai yace mata lauka da laki alfu nafsin ya kharuji wahidin ba'da wahidin la atruku hadha ad-din fakuli aw da'i idan kina da rai guda 1000 na fita bayan daya ana rai daya ya fita na biyu ya fita na uku ya fita yace bazan bar wannan addini ba har 1000 su kare idan zaki ci abinci kicin zaki bari ki bari aya su kufin da guda Allah ya turo a kayin wannan bawan Allah ana yabon sa wa wasaina al-insana biwalidai hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkuri li ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ده وانا مكي فهمت أباهي بشيء وطاء أنا ينتزوها جاء الله ده من دنسى صلى الله عليه وسلم باب بنتكي أكاي كودا كدا أما نادى دوان تنقدم الدنيا ana bincike idan ya dace da qala Allah qala rasulullah fi hadisi wanda ya saba wannan kabishi akwai halaka a ciki shi yasa akwai lokacin da sahabbai suka yi tafiya mudubal dafin saiful qati' lin naza na Sheikh Muhammad al-Marzuq rahmatullahi alayhi me ke faruwa sahabban sun yi tafiya sai annabin Allah ya shugabantar da wani akan su yace duk abin da yace ku yi kuma sadaqa suka kama hanya suna tafiya sai suka yi wa shugaban laifi suka bada hakuri suka bada hakuri yayi hakuri yace ba zai hakuri ba da suka maza sai yace to abu daya za su yi haƙuri suka ce me yake ku hura wuta sai ta kama ta zama wuta ta bala'i sai kowa cikin ku ya shiga idan ya kone ya halaka sai ya yi haƙuri saboda an ci su madda akan komai sai suka haƙauka wuta wuta ta kai wuta wasu na yunkurin shiga sai wani ya tsice ku dakata yace ni tun asali abin da yasa na musulunta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron wuta ne wannan mutar da mun ita nake jin tsoro nabi shi tun asali kuma yanzu nabi shi shige ta yace kai wannan magana akwai bincike akai a dakata dan da mun ni ita nake tsoro nabi shi ya halatta abin shi dan me dan jin tsoron wuta kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waqudaha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin ashe ana jin tsoron wuta ko me zama jin tsoron Allah ne sai ki daman ni na bi shi dan tsoron wuta ne kuma yaya za a yi nabi shi ya shiga wuta sai yake jama'ar sauran masu kowa ya rita ya yake ba zai shiga ba sai suka dawo zuwa gaba gare shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ga amarga abin da ya faru yake mu shiga ga maganar da wani ya hana mu shiga sai annabin Allah yake da kun shiga wannan wutar da har abada ba za ku fito ba sai yake innama ta'atil ma'ruf da'a ana yin ta ne kawai cikin kyakkyawan abu abin da bai dace da qala Allah qala rasulullahi ba da'a cikin sa don haka sai yake musu wasan'i wa ta'a dabi dabi za mu karanta tarihin su mu ga wasiyyar nan shin akwai abu kwade da sabari wallahi adam idan mutum yana karanta tarihin sa bai sai dauka bayan adam bane sai dauka mala'iku ne saboda yadda imanin ya kai geji sai ka dauka imanin kaman ba neman su akai ta bangaren addu'a da aiki da tarbiyya ba kai ka dauka wani abu ne da aka shashi a ruwa kawai ya zama imani bai da aka yace wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun idan wani bawa ko da makasanci ne dan kasar habashi ya tashi akan ku ya shugabance ku fa innahu may ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku fa sai rakhtilafan kathira da sannu zai ga sabani mai yawan gaske duk lokacin da Allah ya sa wani ya jagorance ku to sai an samu sabani wannan yana ga mana wasiya kenan kuma tun daga rasuwar sa har yau sabanin bai kare ba a duniya duk lokacin da wani ya shugabanci to sai Allah ya kawo jarrabawa na sabani wani ne khalifan farko bayan rasuwar sa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana yin wasiyar ba duniya Abubakar Siddiq ya fara khalifanci yana hawa shugabanci zamanin zakka yace a kawo zakka fa jama'a suka ce ba za mu ba da zakka ba me zai yi suka ce saboda Allah bai ce kar zakka a hannun mu ba jama'an nan ba jahilai bane ba wawaye bane ba marasa karatu bane sun karanta Qur'anin Allah sun san ma'anan Qur'anin Allah in ka kawo musu aya sai ce an saukar da ita ranar kaza a watan kaza a shekara kaza a daidai wuri kaza aka saukar da ayar ai karshen ilimi kenan ko suka ce don haka ba za mu ba da zakka ba suka ce mun san ma inda Allah yace annabi karbi zakka a hannun mu yace Allah suka ce Allah yace khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim suka ce ai khudh wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta ya rasulullah suka ce sai kawo ayar da Allah yace khudh anta ya ababaka sai mu baka zakka in babu ba za a bayar ba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace yaki suka ce muna jira sai aka bari yakan kafure sai aka dawo gida taya ta yi faci aka zo aka zabga yaki tsakanin su da musulmai da suke a cikin addinin Allah mutum ɗaya ɗaya mahaddata Qur'anin Allah an kashe sama da mutum 70 a wannan yaki wanda suka ji Qur'ani daga bakin manzon Allah sun shafawiyya suka haddace a ciki ko a wannan zamani aka kashe mahaddata Qur'anin Allah 70 ayan yi asara balle jama'ar da suka ji shi daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 70 da yankai suka rasu bayan an gama yakin tukunna suka gane suka dawo suka bada kai suka ce mun amince za mu bada zakka tukunna ka ci gaba da tafiya sabanin farko kenan ko na biyu wanda ya hau Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana cikin shugabanci musu abin da ya faru gare shi yana limanci aka zo aka yi halaka shi Abu Lu'lu ya zo da wukaye mai ya soke shi ya farke shi a sallah yana farke shi a kama shi ya farke mutum bakwai a masallacin a juya a kama shi ya koma can an gatsin masallaci shi ma sai farce kansa kawai ga baki daya ya kashe mutum bakwai ya kashe amirul mu'mini ya kuma kashe kansa to me za ka mai sai ya riga kashe kansa kaga sabani ya faru a cikin shugabanci banda wannan khalifa na uku Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yana karatun Qur'anin Allah a gidansa aka zo aka same shi aka yanka shi yadda ake yanka rago aka yanka shi aka zo da zargi ɗai ɗai mafi kankanta shida a kansa duk ya ba da amsa amma duk da wannan aka kwantar da shi aka masa yanka yankan rago jinin sai daga akan ayar Qur'ani fa sayaktikahumullah da sannu Allah zai isar maka zuwa ga me zuwa ga sharrin duk wani mai sharri a daidai kan wannan aya jinin sai daga fa innahu may ya'ish minkum fasira ikhtilafan katira. Khalifa na huduwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana kiran sallah aka du'a kashe shi. Zaka yace cewa wa in ta'ammar alaikum abdul habashiyun fa innahu may ya'ish minkum fasira ikhtilafan katira. Duk wanda ya rayu zai ga sabani ne yawan gaskiya cikin shugabanci. Amma na menene makharaji? Sai yace fa alaikum bi sunnati. A waɗannan sahabbai guda hudun masu daraja mutum ɗaya ne yayi mutuwa mautun tabi'i Abubakar Siddiq radiyallahu anhu amma na Umar Uthman Ali radiyallahu anhum kowanne halaka shi akai hanyar kisa ba ka yace alaikum bi sunnati ina horanku da ku bi sunnata ma'anan sunna a lugha shine kawai hanyar da ake bi a rayuwa walan tajida li sunnati llahi tabdila walan tajida li sunnati llahi tahwila ma'anan as-sunna shine at-tariq wasilahan ko ma'anan sunna shine ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw silin aw takrir abunda aka jingina zuwa ga annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi na magana ko na aiki ko kuma na me na abunda aka yi a gaban sa da ya magana ba anan ma na usulul fiqh na kara da cewa al hukmu yaduru ma al illa wujudan wa adama don haka takririn sa sai an duba illa a cikin sa don haka ina horan ku da bin sunnata bin sunnata a mu'amala bin sunnata a ibada bin sunna uwa uba ame a aqidance aqidar annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ita ce aqidar Abubakar Umar Uthman Ali ita ce aqidar Malik Shafi Abu Hanifa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ita ce aqidar hatta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah shi yasa Ibn Taymiyyah rahimahullah wani ya wa tambayan sa menene aqidar manzon Allah da aqidar ka kuma kan ne kake da awa yana tambayar sa aqidar sa sai yake wata waka yana bayyana aqidar sa yana cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل كب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل قبض لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من فريا أنحل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموسد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشكي بحكمة وكذا التكي إلى الجنان سيدخل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق فإن ابتدأت فما عليك مؤول wannan ita ce aqida sunnar manzon Allah san sa abadin aqida haka abadin ibada mun koyi da abin da yake makamantan su haka yace alaikum bi sunnati banda wannan wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ina horanku da bin sunnar khalifofi masu zuwa bayana al-mahdiyyin masu shirgarwa anan wurin waɗanda suke al-khulafa al-arba'a su ake fara gabatarwa Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu sunne na farko mai darajar farko wanda babu kokonto akan duk sahabi shine Abubakar radiyallahu anhu mai daraja ta biyu babu sabani tsakanin malaman sunna gaba ɗaya shine Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amma na tsakanin Uthman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ma anan malamai da mun sun dan kai ruwa rana amma na al-qawl ar-rajih aqrab ila as-sawab inda ahli sunnati wal jamaa shine Uthman ibn Ali afdal min Ali radiyallahu anhum jami'an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu afdal min Ali bin Ali bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in wannan babu ko kun tsakanin malaman sunna suka ce an fi gabatar da shi a kayan ainihin Ali ibn Abi Talib tare da cewa malaman gida duk sun yi tarayya in ka gabatar da wani sahabi kan Abubakar na farko kai laifi a babin aqida za a tuhume ka a babin aqida in ka gabatar da Umar ibn al-Khattab wani akan Umar ibn al-Khattab na biyu kai laifi ana zargin aqidar ka amma na tsakanin Uthman da Ali radiyallahu anhu malamai sun yi sauki a kai kana iya duba cikin sharhul aqidatul wasfiyya na Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen rahimahullah mai mujalladi guda biyun nan mujalladi na biyun a cikin yayi bayani mai tsawo akan wannan al'amari bayana wadannan guda hudu suna da daraja fiye da kowane mutum a duniya dukkan mutumin da ba annabi bane to Allah ya ba su daraja fiye da tasa don sahabban nan fa da muke gani ba wai haka kawai Allah ya halice su wabo su a wannan zamanin ba, a zaban zuciyar su Allah ya yi ga sun dace da su sahibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ali Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa da Allah ya halice duk zukatan bayi a duniya sai ya duba zuciya ta fi kowace tsafta, sai ya ce wannan ita ce zuciyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai duba zukatan jama'a waɗanda suke gama garin jama'a ƴan adam wanda suka fi kowa tsarkin zuciya, wato ina nufin gama gari wanda ba annabi ba nake nufi. Sai duba wanda suka fi kowa tsarkin zuciya, sai ya ce to wannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ashe kenan zaɓensu Allah ya sahibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, imaninsu ya kai geji, suna da fultan na imani. Banda haka aka zaɓo tabi'ai, su ma zaɓe aka yi khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kamar da hadisi zuwa cikin aljami as-sahih. Don haka su ma kenan ashe zaɓensu aka yi suwa kenan, suwa su ma tabi'ai, haka atba'u tabi'in zaɓensu aka yi. Wannan imanin suna da fultan, wannan imanin su suna da wajen 3/4 na tanki, wannan zuwa ga rabin imani. Mu kuma sai Allah ya ga mun fi dacewa a wannan zamani ne ya kawo mu, Allah ya sa mu tsira cikin zamanin. Don haka sai ya ce abu alaiha bin nawajib, ina umurtan ku ku kama wannan saƙon na sunna tare da sunnar khalifofi na guda hudun nan da kuma duk wani khalifa mai shiryarwa bayansu. Bin nawajib, malamai sun yi saɓani kan menene annawajib. Wasu suka ce waɗannan mola su ne nawajib, wasu suka ce haƙoran gaba ne nawajib, amma na alƙawlin raji na fasara su ne waɗannan haƙora ɗin su ne nawajib. Abin da ake cewa mola me ma'anarsu da Hausa? Turaji su ake kira, su ake cewa nawajib, su ake cewa ruba'iyya, duka sunansu ne. Za ka sai ce ina horon ku sunna ta ku kama ta a haƙori, wannan turamin ku riƙe da gasken gaske da kuma sunnar khalifofina. Jama'a don Allah, don Annabi mu karanta tarihin bayin Allah nan ba, ta yaya za mu gane irin rayuwarsu har mu yi koyi da irin sunnar da suka yi? Waɗannan sahabbai guda huɗu masu daraja da su malam ya fara gabatarwa, wannan bawan Allah mai littafi Sa'ad Yusuf Abu Aziz hafizahullah ya fara gabatar da Abubakar, Umar, Usman, Aliyu radiyallahu anhum, san da ya fara kawo asharatul mubashsharuna bil janna. Jama'ar da Allah ya duba zukatansu tun a duniya ya gane cewa sun fi mu tsarkin zuciya, ya ce ƴan aljanna ne, sai fara gabatar da su. Ai dukkaninsu kowa akwai abin koyi a rayuwarsa. Rashin karanta tarihinsa, babban illar da muke samu shine sunnar cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin na iya kubuce mana. Rashin karanta tarihinsa na iya sa mutumin da ke da mummunar aqida na kin sahabbai, mai zagin sahabi sai ya zo gaban kai ya tunkare ka, ba za ka iya kare kayanka ba. Sai zai ce maka ai hadisi ya zo a Bukhari ya ce kaza akan Abubakar, sai ya zage shi. Wani ahlus sunna bai ma taɓa ganin Bukhari ba, shi ma da ke gaya maka bai taɓa ganin Bukhari ba kila rayuwarsa, kawai haka ya ji kawai Sahihul Bukhari ya kira, don da ka ake ba da irin wannan referensin. Amma na lokacin da ka san tarihin, duk mutumin da ya tsaya gaba gare ka zai aibata su, da ikon Allah kana iya kare mutuncinsu. Don ɗan adam ya ba da jininsa a kan sahabbai, wallahi alim wannan shi ne sunna. Kana iya haƙura da rayuwarka a kan sahabi, ai hatta annabin Allah da sahabbai kansu mutum 1000 kai sun ba da jininsu a kayinwa akan Usman ibn Affan radiyallahu anhu, dukkaninsu ai da jinin annabin Allah ya fi nasu daraja, amma shi kansa ya bada jininsa a kai, sauran sahabbai sun bayar. Kula da wannan sahabban nan masu daraja ne a wurinmu, dole mu san tarihinsu, mu yi ƙoƙarin kiyayewa. Tare da na san jama'a da yawa ba su jahilci tarihinsu ba, amma iya da kyau mu karanta din. Don haka yake cewa mai abu alaiha bin nawajib sai yake wa iyyakum wa muhdathatil umur, ina hana ku yin sababbin abubuwa. Duk al'amarin da yake sabo to ina hana ku. Malamai suka ce albid'a tanqasimu ila qismain, hunaka albid'a fil ibada wa hunaka albid'a ad-dunyawiyya. Ibada ta bid'a ta duniya wannan ba damuwa bane, kamar fanka da wannan wuta electricity microphone da muke aiki da shi, duk wannan ba damuwa bane, don zamani ne ya kawo mana wannan. Azikimatu dhallatul mu'min ne, aina ma wajadaha akhadha. To amma na a cikin addini abin da ake nufi bid'a shine duk abin da manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi bai yi ba. Wannan khalifofi babu shiryar wasu a kai, to dan ahlus sunna yana nisanta. Shi yasa Qur'ani ke cewa fa madha ba'da al-haqq illa ad-dalal, fa zalikum Allahu rabbukum al-haqq fa madha ba'da al-haqq illa ad-dalal. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa abin da ake nufi da wannan shine menene a bayan sunna in ba bata ba. Ba'da al-haqq yace al-haqq bi ma'ana ish, yace bi ma'ana as-sunna, yace na ka koma bayan sunna babu wani abu sai me sai bata. Muna roƙon Allah, Allah ya sa mu cikin ahlus sunna na gaskiya. Allah ya sa dukkan wata sunna da ta inganta Allah ya ba mu ikon karantawa da aiki da ita ya kuma sa idan mun tashi yin aiki mu aiki don Allah din so da haka duk abin da annabin Allah bai ba cikin yin su akwai hatsari ko ma wata irin magana ce akwai hatsari shine fitina idan aka saba wa umurnin sa kwade yana jawo fitina mu duba lokacin da aka je koda yakin Uhud ya ware sahabbai mutum wajen 70 yace sa hukan dube su zauna ko muna nasara ko ana nasara kan mu kada mu yi me kada mu sauko sai suka sauko saukan da suka yi wasu daga cikin su bid'a suka yi dan dalili shine me yace kada a sauka to zama a wurin shine sunna saukan saba umurnin sa ne inda aka saba umurnin sa ne bid'a shugaban sa yace a annabin Allah yace ko muna nasara ko ana nasara kada mu sauka da ikon Allah sai wasu suka sauko Khalid bin Walid radiyallahu anhu lokacin da musulunta mai nace sojojin kafirai sai ya zo shi ya zaga kan dutsen duniya kashe sauran musulman da ke kan dutsen saboda dama a jahiliya tun daga jahiliya har musulunci in ka ware annabawan Allah ba taba yin komanda a duniya kamar sa ba dan adam ba aika masa ba dan bai taba jagorancin yaki a duniya bai nasara ba misali dauki yakin Gazwa tu Mu'ta sojojin musulmai 4000 ne kafirai 600 musulmi 6000 wanda ba musulmi ba mutum 600 aka ji aka gamza yaki karkashin jagorancin Khalid bin Walid shine komanda na nawa na hudu bayan an kashe Ja'far bin Abi Talib an kashe Abdullahi Zaid bin Haritha an kashe Abdullahi bin Rawaha shi ya dauki takobi da ikon Allah mutum 4000 suka nasara kan mutum 600 har yace wallahi la nuqatiluhum bi adadina inma nuqatiluhum bi hadha ad-din yace bamu yake su da yawan mu ba da addinin Allah muka yake su to a jahiliya da a musulunci bai taba yin komanda da ikon Allah bai nasara cikin yakin da yake yi ba wannan shine tarihin Khalid bin Walid malan ya kawo mana tarihin sa zamu ji shi da ikon Allah meke faruwa wannan bawan Allah sai kashe saura sai yakin ya dawo har aka kai matsayin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi aka ji marciwo a jikin hakorin sa wannan kamar yadda hadisi zo cin aljami as-sahih al-musnad na imam al-bukhari rahimahullah cewa shujjan nabi yawma uhud wa kusirat ruba'iyatuhu aka kariya mar hakorin sa a wannan yaki me dalili saboda sabawa umarnin sa an yi wani abun da bai ce ayi ba har Allah yake ga ya musu hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'd ma arakum ma tuhibbun sai Allah yake minkum may yurid ad-dunya wa minkum may yurid al-akhirah a cikin ku akwai mai son duniya akwai mai son lahira mai son duniya yake sai dai da ilga nima mai son lahira yake an ce mu tsaya anan kada mu sauka don haka ruko da tafarkin sa akwai alkhairi anan wurin din bid'a da kaucewa sunna yana sa Allah ya turo al'umma fitina da take shafan wanda ma yake aikata sunna a lokacin saboda dan bid'a ya jawo ta dalilin wannan duba ko qur'anin Allah da ya umurta mana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun ayatu 24 ta 25 sai yace me wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab limadha li anna hadhihi almusiba idza ja'at ta ummu as-salihina wal kafirina wal mubtadi'ina tana gane kowa da kowa dalilin mai dalilin saba masa anan wurin shi yayi umurni aka saba umurnin sai ga musifar har kansa ta shafe shi an kire mar hakuri a bakin sa da wannan Imam Malik rahimahullah yake bayani idan sunna take tsaya tsaya a wurin yaga wani mutum ana bayani cewa annabin Allah dauki harami yayi kaza da kaza da kaza idan yazo aka ce ga wurin da aka kaza sai ya ce barin ƙara matsawa can baya dan na ƙara wasu kilometer sai da in yawaita tafiyar da ake so ayi tafiyar sai yace akhsha alayka alfitna Imam Malik rahimahullah yace ina ma tsoron fitina a rayuwarka yace wata fitina yace fitinar da Allah yake fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim su wa astu wanda suke sawa masa cikin al'amarin sa saboda ko fitina ta auko musu ko azaba mai girma ta same su mun fahimci wannan da kyau so da aka kula da wannan sai ce ina hana ku jin wani al'amari da yake fararre duk abin da muke idan bai inganta ba sai mu kula da shi a rayuwa wannan shine zaman lafiya Allah ya bamu ikon yin wannan sai yace ko wace irin bid'a bata ce wannan kuma muna iya kafa hujja da hadisi guda biyu na Imam Muslim rahimahullah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ko kuma man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wannan a takaitan takaitawa ita ce wasiya da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi wa sahabban nan hikimar karanta wannan hadisi shine idan muna karanta tarihin su an mana wasiyar an musu sai mu iya gani shin wannan wasiya din sun bi ta ko ba su bi ba idan sun bi ta shin mu muna binta idan muna binta sai mu gode wa Allah nashkurullah ala zalika idan ba mu bi muna bin wata sai mu yi kokarin ganin yaya za a yi mu gode wa Allah mu kuma yi kokarin gyara wacce ba ma bi, wannan shine hanyar tsira. Wannan bayan Allah karanta tarihin su da ikon Allah, idan mun bi shi daki daki zai iya taimaka mana wajen wata kila gyara mu'amala namu, kokarin ba da lokaci zuwa ga addinin Allah, ba da dukiya zuwa ga addinin Allah, neman ilimi na addinin Allah. Don duk irin wannan sun yi, in a babin ilimi ne dauki sahabbai irin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi, kirari gare shi da cewa man sarrahu an yaqra alqur'ana ratiban kama nazala falyaqra'uhu ala qira'ati ibn ummi abdi. Duk mutumin da ke son karanta Qur'ani a dan yayi yadda ya sauka, ya karanta shi yadda Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake karantawa. Matashi ne amma ga ilimin da yake, har yake bugun kirji wanda ba wanda yake yi shi a duniya gabaki daya, yace wallahi ma nazalat ayatun fi kitabillah illa wa ana a'lamu ayna nazalat wa a'lamu fiman nazalat law anni a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanalahu al-mutila ataytuhu. Bayan wafatin annabin Allah yace na rantsi da Allah babu ayat da Allah ya saukar Qur'anin Allah a duniya face na san ai na ka saukar da ita, face na san akan wa aka saukar da ita, kuma face na san menene dalilin saukar da ita. Yace inda na san mutum dai a duniya a lokacin da zan je gaban sa na koyi Qur'anin Allah, ga naje na tsuguna na koyi Qur'anin Allah, in dai zaka hau bayan raƙumi ya kai ka wurin sa neman ilimi da ikon Allah, yace zan je ne. Duba su a babin ilimi, babu wanda aka saukar. Haka ibn Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake yi, yana karanta daliban su tafsiri irin suka tada su mujahid suka ce idan ya dauki ayar Qur'anin Allah kwaya dai ibn Abbas yana mai tafsiri sai ya ce ku zo, sai mu tafi jeji sai ya zo bakin kwali sai ya ce anan Allah ya saukar da ayar akan manzon sa sallallahu alaihi wasallam, sai mu sai a wurin sai ya ce nan ne wajen saukar ayar, yace sai mu keta da sai mun je cangin da misha sai ya ce to anan annabin Allah ya tsaya mana tafsirin ayar, sai a sake daukan wata aya sai ya ce ku dawo, sai mu zo masallacin annabin Allah sai ya ce daidai nan wurin a masallacin ka saukar da ayar, sai ya ce ku zo, sai mun zo wurin sai ya ce to a daidai nan aka tafsirin ayar Qur'anin Allah min awwalihi ila akhirih, haka kai tafsirin sau biyu, ayar sai ka je ka tsaya inda aka sauke ta, tafsirin sai ka je wajen ka tsaya ka ga inda aka fassara ta, to anan wani aka fassara ta. Haka suka rayu, ga su kuma da bada lokaci wajen neman ilimi. Dauki Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, hadisi dai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya karantar da su. Me ke faruwa da annabin Allah ya karantar da hadisin bayan wafatin sa, yana kokuntun hadisin nan kaza ne ko kaza, sai tuna su biyu aka koya musu hadisin da shi da Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu, sai tuna ina shi kuma yake sai yana Misra. Jabir ibn Abdullah kan hadisi ne dauko doki tun daga garin Madina, neman kudi ya tukunne sai doki ya dauko doki tun daga garin Madina har zuwa Misra akan hadisi kwaya daya. Yazo kofar gidan Abdullahi ibn Unais ya aika gida Umar sallama aka sallama, yace in ji wa aka ce in ji Jabir, yace Jabir ibn Abdullah aka ce eh, Jabir al-Ansari aka ce shi, min Madina aka ce eh, yace amrun ajibun sai huto. Yana zuwa Jabir ba gaisawa yace abin da ya kawo ni hadisi kwaya daya ne, lokaci kaza annabin Allah ya karanta da ni da sai hadisi kaza, ina kokwanton sa sai naga akwai bukatan nayi ne, yace na zo in tambaye ka hakikatan menene lafazin hadisin. Abdullahi ibn Unais radiyallahu anhu yake sai ga mar hadisin, yace kaza ya ga mana, yace ko ruwa bai tsaya na kawar ba sai ya dauki doki sai ya zo koma Madina. Tafiya wata guda yayi dawowa wata guda yayi, shi yasa Imam al-Bukhari rahimahullah cikin al-Jami' as-Sahih al-Muslim min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ayyamihi baji guda ya bude akan wannan rahala Jabir ibn Abdullah ila Abdullah ibn Unais masirata sharin fi hadithin wahidin, akan hadisi kwa dai tafiyan ne, tafiyan wata guda babin taimakon addini, dubi irin Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu dukiyarsa gabaki ɗaya dauke ta fi sabilillah bar zuwa ga addinin Allah, ya koma gefe shi ruba wanda ya sani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, shi ya gane shi ya Rasulullah inni adunnu anna Abdurrahman ma taraka shi'an li ahlihi, yace ina da san da baro iyalansa kuma ba annabin Allah ya kira shi, yace ma za taraka li ahlika, me kabar iyalanka, daga farko sai ya tauriya sai yace taraktu lahum aktsara mimma anfaqtu wa atyab, na bar musu dukiya ya tafi wannan dadi da yawan gaske, sai yace ma za taraka lahum, sai ka fadi me kabar musu, sai yace taraktu lahum ma wa'adahu Allah wa rasuluhu min alkhairi warrizqi wal ajri, na bar musu abinda Allah da manzon suka alkawari na alkhairi da ladar ainihin alkhairi da kuma ainihin arziki, yace wannan abin da ba musu duke duke da koyi bayar, in ba mutun ya karanta tarihin su ba sai mutun ya ba musulunci 3000 a cikin miliyan da sai ya yi kokari, amma na idan ka gane fa abin da aka auna aikin su da shi za a auna naka, ai sai mutun ya gane cewa lamarin akwai saura a cikin sa. Hakan kada ki babin jihadi, haka bayin Allah suke babin matasan su dauki Hamzat ibn Abi Amir an ka tarihin sa nan radiyallahu anhu ghasilul malaika, matashi ne shekaran sa 18 ran da ya auren farko ya shiga dakin iyalin, sai yana shiga dakin iyalin yana kwanciya da ta sai yana kiran jihadi, kawai sai ya tunani sai huto ya bar iyalin nasa shigan ɗakin farko kenan sai zo sama annabin Allah yace ina cikin halin janaba kuma an kira jihadi annabin Allah yace ka je yakin a haka ya kama hanya ya tafi wajen yaki ana yakin sai ga baban sa cikin kafirai yace ya rasulullah da ani aqtulu abi bannan karba ba na iya kafirai cikin kafirai annabin Allah yace ka bashi yana cikin mahaifinsa me ke faruwa wannan matashi a wurin yakin yayi shahada da yayi shahada bayan annabin Allah da sai yake tambaye sahabban sa atadruna ma za ku ila li sahibikum kun san me aka aikata wa sahabinku ne suka ce ba mu sani ba yace ga ta hanyar da ya huto ga ta hanyar da ya huto ya makanta da iyalinsa bai mai wankan janaba bai huto amma na ghasaratul malaika Allah ya umurci mala'iku su masa wankan janaba da wannan ake mar kirari Hanzalah ibn Abi Amir ghasirul malaika dan adam ne amma na mala'ika ne masa wanka dauki Muawiyah ibn Muawiyah al-Layth yaji aka je na Tabuk bai samu zuwa ba yana garin Madina sai yayi yunkurin zai tashi sai ya gagara in yayi yunkurin zai tashi sai ya gagara me yake faruwa daga karshe annabin Allah ya tafi wajen yaki hadisi ya bashi Abu Bakari yake cewa inna fil madina la rijalan ma sartum masiran wa ma qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur wa fi riwayatin habasahumul marbu an yana filin Tabuka Allah ya dauki rayuwar Muawiyah ibn Muawiyah al-Layth a garin Madina bai ji yakin ba ma amma na yana cikin bala'i na rashin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya ce sabansa jiya Allah ya dauki rayuwar Muawiyah ibn Muawiyah al-Layth amma na wasulli alaihi bil amr amr salla jiya a garin Madina yace wa shahida sala alaihi saffani min al malaika mala'iku sahu biyu ne akan gawarsa suna mar sallah fi kulli sattin 70000 malaikin a duk sahu kwaya daya akwai mala'ika 70000 mala'ika 140 ne akan gawarsa na cewa Allahumma ghfir lahu warhamhu wadanda Allah yake la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna don Allah wadannan bayin Allah idan yadda muke rayuwa haka suke za su samu wannan daraja mala'ika Allah ya turo su ma wankan ya maka wankan janaba ko mala'ika 140 akan gawar bawan Allah suna mar sallah wannan ba zai yi ba me dalili aiki suka yi haka tarihi su ya kasance dauke babin jihadi kenan so kowanne fanni ka dauka a ilimi na rayuwa haka zaka same su duk fannin rayuwa in ka dauka za ka ga sahabbai abun koyi ne sai dai kowanne dan adam yayi kokari gurgurdan abin da zai iya yi na kokari amma na wannan kawai shine abin da za ka fada amma dai kai irin nasu ba za ka iya ba amma na kai koyin su menene wajibi ne akwai koyin su wannan kenan dauki irin danimul khalqa Junaybi wani sahabi ne dan karami wada haka gajere yana ta zaga kan matan garin Madina kowace je neman aure sai ta bata aure shi ba yazo sa manzon Allah yace annabin Allah ba wanda yayi imani da Allah ya bi ka bane zai shiga aljanna yace eh ba shi zai aure hurul ain ba annabin Allah yace eh sai yace me faru ga matan sabban ka ba su aure ni ba nayi aure na inki aura na annabin Allah yace ki zabi ra baiti fulan ka je gidan wani ka ce ina neman auren yarsa sai da gidan mutumin matarakar baba ala sahih bil bayt ya kongo ta gofa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yauto yace anna rasulullah yatlubu ibnatakum manzon Allah yana neman auren yarku sai mutumin yana murna yake ce alhamdulillah rabbil alamin man lana bi ghairi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu nasab nuridu ghairi hadha an-nasab wani mutum yake cikin manzon Allah wani dangantaka yi wuce a duniya nabin Allah ya riyarka wannan bawan Allah wada gajere din sai yace fa fa iyaye ne ma ya aure ta banni yake nema ma ba fa shi zai aura ba uban sai ya tsaya yayi cidi haka yace to ai annabi da ya samu wani ko Abubakar ko Umar ko Uthman bayin Allah irin waɗannan manyan sahabbai ai da zai fi yarinya mai takawa ga tsoron Allah haka aka turo ka bawan Allah yace to bari shiga cikin gida mu shawari da uwarta bawan Allah ya shiga gidan suna shawari da uwar ga abin da aka turo ga dai tsarin mutumin dan gajere ne wada ne haka ana cikin shawarin yarinya ta ji sai ta fito tace ma bi kuma me kuke yi suka ce muna magana kan kaza sai ta ce musu me kuka gani akai me kuke yi sai suka ce muna shawari nastashiru wa nara muna shawari mu ga me ya dace za a yi ne ko ba za a yi auren ba sai ta ce ataruddani min amri rasulillah wama kana limu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum alkhayratu min amrihim wa man ya'ti Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina idfa'uni ilayhi fa inna Allaha la yudayyi'uni kace ku mika ni zuwa gare shi yayi ra'ayin annabin Allah ya turo neman aure ya tsaya a shawari akai kace na ba imani bane annabin Allah ya hukunta ku ce za ku shawari kace ku kai ni gare shi duk munin sa Allah ba zai walakanta ni ba ran da ya shiga dakin iyalin yana shiga shigan farko sai ya ji ana kiran jihadi ya khailallah sai yace to zan tsaya wajen wannan ne ko zan je neman hurul in sai yace bari da neman hurul in sai fita ya huto ana yaki aka zabga yaki da shi bayan an kammala yaki annabin Allah ya ce wa sahabbai
hal nafsido ahadan akwai wanda muka rasa cikin sahabbai ana zaga sai a ce wani fulani shahidun fulani shahidun annabin Allah yace ma ra'aytu akhi Julaybib qumu linatlubahu fil ghazwa bangal Julaybib ba ku ga mu neme shi a cikin filin yaki annabin Allah ya zaga bayan dole sai same shi a can shi dai a mace ya samu mutane bakwai a gefen sa annabin Allah ya dauke shi akan hannunsa yana cewa qatala sab'atan min al mushrikin faqataluhu hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu ya kashe mutum bakwai a cikin mushrikai gashi sun kashe shi annabin Allah yace wannan daga gare ni yake ni ma daga gare shi nake bakin sa uku iyalin ran da ya shiga dakin ta bai ma zauna bai ji an kira ki sai fita abin sa ga baki daya ko zama bai yi ba amma na yau matasa idan ka samu saurayi da yarinya ba wai jihadi ake kira ba ba kuma auren ta ba shi yake yi da ita kofar gidan ubanta idan za a fasa kunnan sa da lasfika da kiran sallah wallahi ba zai je sallar ba sai mai kokarin amma na wannan sahabbai ka duba darajar tasu an kawo mar iyalin ya shiga amma na take shi ta ba abin da yayi ya fite taimakon addinin Allah rayuwar sahabbai akwai darussa da yawa gare mu wanda ba za su kare ba muna roƙon Allah Allah ya mana jagoranci bawan Allah da ya rubuta wannan littafi shine Sa'ad ibn Yusuf Abu Aziz Allah ya masa rahama wanda kuma ya takaddimin littafin shine Fadilatu Sheikh Hassan Ayyub asalin su ta wajen tsunkin Misra suke shi ya rubuta mana wannan tarihi littafin ana iya samun sa ko da a cikin wannan bookshop na wannan masallaci da gwalaga insha Allah ta'ala akwai su an kawo su kuma ina ga kai tsaye ba za mu shiga cikin karatun ba yau sai dai kawai saboda lokaci ya ja sati mai zuwa ranyar shi kenan litinin insha Allah ta'ala ba zai yi karatu ba ina da tafiya a gabana ga kuma sallah amma na idan Allah ya kai mu sati na sama kenan bayan litinin mai zuwa ta sama idan muna cikin halin lafiya da kuma rayuwa tayyiba muna fatan insha Allah ta'ala ayi karatu ana so a karanta muqaddiman farko ne ko kuma tashi akan fadailus sahaba ana bukata a karanta daga farko gaba dai ko to na to alhamdulillah insha Allah naqra'ul kitaba min awwalihi ila akhirihi da ikon Allah ba za ka haddace komai ba wanda suka buga shi sune ina darul fajr suka buga littafi din insha Allah tabaraka wa ta'ala da ikon Allah za mu karanta shi bayan waɗannan kwanaki abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa akai kuma sharri ne daga shaydan anan za mu dakata subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا هو ما عندي بالله التوفيق والله أعلم الله.
قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بمصر والعزة من بها الله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بمصر والعزة من بها الله كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة وبحمزة أسير وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أسير وعلي وبمن قد سار للقياه قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة وبحمزة أكر وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أكر وعلي وبمن قد سار للقياه